This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Alhamis 30 ga watan Afrilu. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Fiye da mutane 1,000 ne suka yi mace kan titunan birnin Baltimore da ke nan Amurka cikin yanayi da kwamishinan 'yan sandan birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani. A Faransa kuma hukumomin kasar suna gudanar da bincike kan zargin sojojin kasar sun yi lalata da yara a jamhuriyar Afirka ta tsakiya yayin da suke aikin kiyaye zaman lafiya. A Nepal, Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara rarraba abinci da magunguna a wuri da ke kusa da inda girgizar kasar ta samu asali.
Kanin labaran kenan. Ƙwararru a fannin diplomasiya sun yi tsokaci dangane da sa-insa da ake yi game da batun janye jakadan Najeriya daga Afirka ta Kudu da ya janyo dakatar da zaunannen sakataren ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetaren Najeriya. Muna da rahoto. Sai kuma wata sabuwa da ta kunno kai a siyasar jihar Adamawa, daga nan kuma an gabatar da shirin domin iyali, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Fiye da mutane 1,000 ne jiya da Araba suka yi mace kan titunan birnin Baltimore da ke nan jihar Maryland a nan Amurka a cikin yanayi da kwamishinan 'yan sandan birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani, inda masu macin suke neman ganin ana adalci ga duka Amurkawa. Gungun mutane sun yi maci daga babbar tashar jiragen ƙasa zuwa helikwatar mulki na birnin, sannan suka sake komawa inda suka faro zanga-zangar. 'Yan sanda suka ce suna fatar dokacin jama'a za su mutunta dokar hana fita da aka kafa. An gudanar da wasu macin a biranen Washington da birnin Boston da kuma New York, inda 'yan sanda suka kama waɗansu masu zanga-zanga da ake zargin sun yi ƙoƙarin hana zirga-zirgar motoci. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya ayyana Baltimore a zaman birnin da aka maido da doka da oda a wunin jiya Laraba, bayan boren da ya biyo bayan jana'izar wani matashi baƙar fata wanda ya mutu yana hannun 'yan sanda. Mutane sun koma harkokinsu na yau da kullum, motocin safa-safa da jiragen ƙasa suna cike makil da bil'adama a wunin na jiya Laraba. Tawagar makaɗan zamani na birnin da ake kira Baltimore Symphony sun nishaɗantar da jama'a, amma ƙungiyar ƙwallon gora na birnin da ake kira Orioles da takwarawun karawarsu Chicago White Sox sun kara ba tare da 'yan kallo ba, saboda 'yan sanda suka ce ba su ƙarfin samar da tsaro a wurin wasan. Ranar Litinin masu zanga-zanga sun ƙona shaguna masu yawa da motoci, kuma suka wawushe wata babbar kasuwar zamani. Al'amarin ya biyo bayan jana'izar Freddie Gray, matashi baƙar fata ɗan shekaru 25 da haihuwa, wanda ya mutu a hannun 'yan sanda.
A Faransa, hukumomin ƙasar suna gudanar da bincike kan zargin sojojin ƙasar sun yi lalata da yara a jamhuriyar Afirka ta tsakiya yayin aikin kiyaye zaman lafiya a yankin a bara. Jiya Laraba, ma'aikatar tsaron ƙasar ta ba da sanarwar cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen watan Yuli na shekara ta 2014 ta sanar da gwamnatin ƙasar cewa yara sun yi zargin sojojin ƙasar sun yi lalata da su. Wata ƙungiyar rajin fafutukar yaƙi da cutar ƙanjamau ta ce ana zargin kimanin sojojin Faransa 16 da yin lalata da yara 10 maza 'yan shekaru 8-15. Ana zargin sojojin da aikata laifin a wani sansanin 'yan gudun hijira kusa da tashar saukar jiragen sama da ke babban birnin ƙasar Bangui tsakanin watan Disamba na shekara ta 2013 zuwa Yuni na shekara ta 2014. Idan har aka tabbatar da zargin, ma'aikatar tsaron ƙasar Faransa ta ce za ta yi hukunci mafi tsanani kan sojojin da aka samu da laifi. Zargin ya tada ayar tambaya kan take-taken sojojin Faransa a wasu ƙasashe masu yawa waɗanda ta yi wa mulkin mallaka. A halin yanzu akwai sojojin Faransa waɗanda suke yaƙi da Boko Haram ta kan iyakokin Najeriya, haka nan suna aikin kiyaye zaman lafiya a Ivory Coast, kuma suna samar da tsaro a wasu birane daga 'yan tawayen Al-Qaeda a Mali. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya tana fuskantar rikici na saɓanin aƙida tun a shekara ta 2012, lokacin da 'yan tawaye musulmi waɗanda suka jima ana fafatawa da gwamnati suka kifar da gwamnatin ƙasar.
A Nepal, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara rarraba abinci da magunguna a wuri da ke kusa da inda girgizar ƙasar da ta ratsa ƙasar ranar Asabar ta samo asali, inda har yanzu adadin waɗanda bala'in ya ritsa da su ke ƙara haurawa. Ƙoƙarin da hukumar cimaka ta Majalisar Ɗinkin Duniya take a kewayen wuri da ake kira Gurha ya zo ne a daidai lokacin da jami'an ƙasar suke alkawarin cewa jama'a za su ga canji kan yadda gwamnati za ta yi aikin samar da taimakon abinci da ruwa da kuma matsuguni. A halin da ake ci kuma masu aikin ceto suna ci gaba da tonon baraguzan gine-gine da girgizar ƙasar mai ƙarfin awo 7.8 ta rusa. A daren Talata, wata tawagar masu aikin ceto daga Faransa sun zakulo wani mutum da rai daga baraguzan gidansa da ya rushe a Kathmandu, babban birnin ƙasar Turana, Asabar lokacin da girgizar ƙasar ta auku.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Japan Shinzo Abe jiya Laraba ya bayyana matukar nadama kan rawar da Japan ta taka lokacin yakin duniya na biyu, a kuma daidai lokacin da ƙasarsa take ayyana kanta a zaman wata kusa da wato kusa harkokin tsaro a duniya, ganin bunƙasar da ƙasar China take yi a yankin Asiya. Mr. Abe ya zama Prime Minister Japan na farko da aka baiwa dama irin ta musamman na jawabi ga zaman haɗin gwiwa na Majalisun Dokokin Amurka da yake magana cikin harshen Turancin Ingilishi. Mr. Abe ya ce tilas ne hukumomin ƙasar da suke Tokyo kada su yi biris da wahalhalu da matsalolin da take-taken Japan suka janyo kan mutanen Asiya a zamanin yakin duniya na biyu. Saura ƙiris ya nemi gafara ta ƙashin kansa. Maimakon haka ya nanata furucin da tsofaffin shugabannin Japan da suka gabata suka sha furtawa, da yake godiya ga waɗanda suka halarci zaman haɗin gwiwa. Mr. Abe ya jaddada ƙarfin dangantakar da take akwai tsakanin Japan da Amurka, daga nan ya miƙa ta'aziya ga Amurkawa waɗanda suka mutu a zamanin yaƙin duniya na biyu, yayin da yake jawabi a zaman haɗin gwiwa wanda ya shiga tarihi. Kamin ya gabatar da jawabin a gaban Majalisun Dokokin Amurka, sai da Mr. Abe ya kai ziyara a zauren adana kayan tarihin yaƙin duniya na biyu, a yaƙin da aka yi kiyasin Amurkawa 400,000 suka mutu.
Wani jami'in diplomasiyyar ƙasar Rasha a birnin Pyongyang, Koriya ta Arewa, ya tabbatar da cewa shugaban ƙasar Kim Jong-un ya amsa gayyatar da Rasha ta yi masa ya halarci ranar da ƙasar take bukukuwan nasarori da ta samu a yaƙin duniya na biyu, kamar yadda jakadan Brazil a Pyongyang ya faɗa. A baya-bayan nan, fadar Kremlin ta gaya sashen Koriya na muryar Amurka tana aiki kan duk wata tambaya game da zirga-zirga ko balaguron Mr. Kim zuwa ƙasar ta Rasha, amma hukumomin Koriya ta Arewa ba su ce komai ba kan wannan ziyara. Rasha ta gayyaci shugabannin ƙasashen duniya ciki har da Mr. Kim zuwa bukukuwan da take yi ranar 9 ga watan Mayu a Moscow domin cikar shekaru 70 na nasarar da Rasha ta samu kan dakarun Hitler a yaƙin duniya na biyu. Jakadan Brazil a Pyongyang, Roberto Colin, ya ce takwarorinsa na Rasha a Koriya ta Arewa suna shirye-shirye domin ziyarar da Mr. Kim zai kai Rasha.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya dakatar da zaunannen sakataren ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Ambasada Danjuma Nemfashene saboda janye jakadan Najeriya daga Afirka ta Kudu ba tare da izinin shugaban ƙasa ba. Wakilinmu Umar Faruk Musa na ɗauke da ci gaban rahoton.
Wannan mataki dai wanda na nan take ne cewa ya dakatar da ci gaba da aiki. Shugaban ƙasa ya nuna damuwarsa akan irin wannan matakin da shi babban sakataren ya ba da umarnin ɗauka ba tare da tuntuɓa ba, a daidai lokacin da shugaban ƙasar da takwaransa na Afirka ta Kudu suke tattaunawa da junansu domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ake fuskanta a can, inda waɗansu 'yan bijirru na ƙasar suke kai hare-hare akan waɗanda ke zama a ƙasar daga makwabtan ƙasashe. Wannan matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka bai zo da mamaki ba, kamar yadda ita kanta ministan watsa labarai ta Najeriya Patricia Akwasheke take bayyana wa manema labaru bayan da aka fito daga taron majalisar zartara ta Najeriya a taronta na mako-mako.
President ya ce shi ne shugaban ƙasa, ya kamata da ko za a kira za a yi recalling kowaye tun da shi ne ya tura su waje, ya kamata a faɗa mishi, ba zai karanta a television yanda dukanmu muka gani a television ba. Abun ya kawo mishi damuwa tare da shi South African counterpart dinsa President Zuma. Shi yasa bai ji dadi ba. Bai kamata ba ba bi kaida ba. Kafin any recall dole sai CNC ya ba da approval. Shi yasa bai ji dadi ba. Shi yasa ya suspending shi Pamsek yace abincika me ya faru.
Minista watsa labarai ta Najeriya kenan Madam Patricia Akwasheki a tattaunawa da ta yi da manema labaru a Abuja. Tuna tuntubi tsohon babban sakatare na ma'aikatar hulɗa da ƙasashen ta Najeriya, Ambassador Jibrin Cinade, kuma tsohon jakada na sama da shekara 20 a ƙasashe daban-daban a madadin Najeriya, domin in ji ko irin wannan matakin da shugaban ƙasar Najeriya ya ɗauka ya yi daidai kuwa?
Kowane shugaban ƙasa shi ne foreign minister nasa. Delegated powers ne ba minister ko kuma ya ba permanent secretary ko ya ba ambassador nasa. Duk abin da shugaban ƙasa ya a kai sha'anin zumunci da ƙasashen waje daidai ne.
To yanzu abin da nake tambaya a kai shi ne, shin shi babban sakatare bai da hurumi, bai da iko yin abin da aka ce ya yi ne aka ɗauki wannan mataki a kan shi?
Kamar yadda na sake faɗa maka malami cewa duk authority na foreign policy yana hannun shugaban ƙasa. Shi minista ma ba shi da wata kujera sai abin da mai ƙasa ya ba shi, balle ma permanent secretary ko kuma ambassador. Ni kaina na yi ambassador shekara wajen 20 da yawa, na yi permanent secretary shekaru da yawa. Duk abin da muke yi da sunan shugaban ƙasar mu muke yi.
Ambassador Jibrin Cinade kenan tsohon babban sakatare a ma'aikatar hulɗa da ƙasashe ta Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A yanzu dai an sa ido a ga irin matakan da za a ɗauka a kan wannan ma'aikatar, domin har yanzu wasu suna ganin cewa akwai sauran jami'ai na gwamnati musamman waɗansu ministocin da watakila in aka yi bincike cikakke za a ga cewa su ma suna da bayani da ya kamata su yi hukuma dangane da wannan matakin da shi babban sakataren ake zargin ya ɗauka har ya kai ga dakatar da shi daga aikinsa. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
Doka na zan ade mutane, to la zaki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro, wata rana shi za ya ba ka tausayi, kuma komi ne ya ba ka tausayi, wata rana shi za ya ba ka tsoro. Abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri.
To madalla, sai kuma jihar Adamawa, inda siyasar jihar ke ci gaba da ɗaukar sabon salo ana kwanaki da mika mulki ga sabuwar gwamnati. Wakilinmu Sanusi Adamu na ɗauke da cigaban rahoton.
Shugaban wannan majalisar guda ɗaya ce, kuma kun ji a bakin 'yan majalisar cewa shugabanci nan tana karkashin Right Honorable Ahmadu Umar Fintiri.
Guguwar iskar rigimar siyasar shugabancin majalisar dokoki ta jihar Adamawa ya ɗauki sabon salo yau. Majalisar ta sallami takwarorinta uku bisa laifin sauye sheka zuwa wasu jam'iyyu, kamar yadda sashen doka na 108 ya tanada. Haka ma zaman doya da manja tsakanin majalisar dokoki ta jihar Adamawa da kuma ɓangaren zattaswar ya ƙara kasancewa, inda ya rikide zuwa na tonon tsilili. Wa ɓangaren zattaswar, majalisar ta yi barazanar mika wasu takardu kunshe da bayanai na wani yunkuri na yin sama da faɗi da wasu makudan kuɗaɗe na kwangiloli wa hukumar yaƙi da zarmiya da cin hanci, wato EFCC.
Eh, ka gani ai Director General na Public Procurement Bureau, wannan doka ce aka kafa wannan commission da ita saboda ta dinga duba sharaɗai wanda ake bada kwangila akan su. Yanzu kun gani an nemi a sayi motoci guda biyu kacal a wan akan miliyan 190, an nemi a sayi wasu takardu wanda ana sayar da su a kasuwa 1,200, an nemi a sayar su 9,500, haka ire-iren su. Wannan mutum ya yi kwerin nasu, gamna ba shi da fawan kori saboda shi an ajiye shi a wurin don ya dunga duba irin waɗannan koke-koke, an ce an kore shi. In ka duba abin da majalisa ta yi yau shi ne ta ce a mayar da wannan mutum aikinsa, kuma mun yi recommending national federal government don samun irinsa a Najeriya yau ba yawa, kuma shi ya sa ma aka zaɓi shugaba Buhari saboda ya zo yi irin waɗannan gaskiya ya ci gaba da su a Najeriya.
Kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawa Alhaji Umaru Fintiri ya faɗa a zauren taron cewa an bankado badakkalar da ɓangaren zattaswar ya shirya na wasu kwangiloli na sama da miliyan 550. Wannan abin fallasar ya fito fili ne lokacin da gwamnati ta nemi yin rufa-rufa ta hanyar sallamar Alhaji Bello Umar, daraktan hukumar da ke sa ido kan ayyukan kwangiloli, bisa ƙin yardarsa na ya sa hannu kan takardun kwangilolin. Hudu daga cikin 17 na ɓangaren Honorable Jerry Kundisi, mai biyayya ga gwamna Bala James Nglari, da suka sanar da sige Honorable Umaru Fintiri kakaki majalisar dokoki na jihar Adamawan sun ce ba da yawunsu aka aikata wannan aikin ba, kamar yadda za ku ji daga bakin Honorable Ishaq Bala Muhammad.
Ba mu taba sa hannu ba, mun sa yanzu ma za mu sa ai investigating su suka forging signature namu. Shi yasa muke kira on the floor of the house wa'annan da suka forging signature namu su criminal ne ba honorable members bane. In zaka je kai forging takarda kace dan uwanka ne, to kai criminal ne, kai ba member bane.
Yayin da majalisar ke zaman ta karkashin Honorable Fintiri, bangaren yan aware karkashin Honorable Jerry Kundisi sun yi wata zama a gidan gwamnatin jihar Adamawa. Barista Hussein Duraki Kazir ya yi mini fashin bakin matsayin bangarorin biyu kamar yadda doka ya tanada.
Amma yadda suka cire shi ne, ni ban ga ai gaskiya nan wurin ba, an taka doka kawai. Fintiri ne sai sun yi abin da ya kamata, Fintiri ne har gobe shine ya zama dan ba daidai bane. Yawa shine har yau a doka kam.
Na tuntubi dukkan bangarorin yan awaren na majalisar dokokin jihar Adamawan da kuma kakakin gwamnati Mr. Pipi Elisha, amma dukkan su sun ki cewa ko ufam. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
A bar hadamar makami a tsaya ai aiki don alaya jahar da girma. A bar yin hadamar makami don gina kai da sauri a kyala jahar da girma.
A kyala jahar da girma, ko za a gina kai ko za a yi hannu ba.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 1:16 na asuba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba ku jama ha tambaya ni ke da, ku jama ha tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ranar Talata, rundunar sojin Najeriya ta sanar da ceto ƴan mata 293 daga jejin Sambisa, inda ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram na tsare da ƴan matan sakandaren Chibok da ta sace shekara guda da makonni 2 da suka shige. Wannan yasa aka fara kaulin cewa an samu ceto ƴan matan. Sai dai munna iyaye ta koma ciki bayan da suka ji cewa babu ƴan matan Chibok ko guda ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto. Jim kaɗan bayan jin wannan sanarwar ne na nemi jin ta bakin iyayen, inda Mr. Peter Maina ya bayyana cewa
tun lokacin nan da muka ji cewa an ceto mutane sama da 200, mun ji daɗi, muna sauraron ko za mu ji namu a ciki.
Yawa, to kawo yanzu,
amma ba mu ji ba.
Yawa, kawo yanzu hukuma ta tantance ƴan matan da aka ce an ceto ne?
A'a, ba a gama ba.
Kun samu ganin su ne ko kuma yaya?
Eh, ni bana gida. Mutanen da suke gida ban san ko sun je suka yi bincike a kai su sani ko akwai nasu ko ba nasu, ban sani ba.
A nashi tsokacin Dr. Iman Shehu, ɗaya daga cikin shugabannin gangamin nemo ƴan matan Chibok da sunan Bring Back Our Girls, cewa ya yi.
Gaskiya kan abin ya san ba mu mamaki. Don har da zuwa jiya ba mu ɗauka cewa ana ƙoƙarin neman ‘yan matan nan ba, don aka duba cewa wajen shekara guda yanzu da ‘yan kwanaki ba taɓa fitowa an ce an ga ko guda cikin ‘yan matan nan ba, ko guda cikin su an samu an kubutar da su daga hannun ‘yan Boko Haram. Don haka abin ya ba mu mamaki, amma sai muka ji daɗi. Amma kuma sai bayanan da suka soma jin bayan waɗannan kuma sai suka sa a murna ya koma, don bayanan na nuna cewa waɗannan ke da ‘yan mata da mata ne da aka kama da aka ɗauke daga wasu garuruwa da Boko Haram suka rike, kamar su Damboa, amma ba su ‘yan matan Chibok ɗin ba ne. Don haka sai murna ya koma.
To, duk da yake dai mata ne na 'yan Najeriya waɗanda ba su da dalilin ci gaba da kasancewa hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram, muna matuƙar jin daɗi da kuma farin cikin ganin cewa sun samu kansu. Amma kuma kamar yadda muke faɗa wannan batun,
ba shakka tun da waɗannan ga 'yan matan da abin nan 'yan Najeriya ne, don haka wannan ma abin yaba ne cewa an kuɓuta su daga hannun 'yan Boko Haram. Amma abin takaici ne ganin cewa a kan gaskiya sai wannan lokaci aka soma neman dukkan matan da Boko Haram suka rike. Don haka wannan ya zama abin takaici cewa ba a kula da 'yan Najeriya ba, da ba su da hannu da shuni, ko 'ya'yan waɗanda ba su da hannu da shuni ba a kula da su ba, sai da aka mata lamba.
Na kuma hira da wata ɗalibar jami'a a Kaduna Asabe Jatau bayan jin labarin ceto 'yan matan daga jejin Sambisa.
Kin ga dama zuciya yana sinkewa kullum-kullum, mu ma yara ne kuma mu ma mata ne. Kin gane ba?
Eh.
To yanzu da aka ceto 'yan matan nan ya ba mu hope da courage. Kin gane ai? Shine, na ji daɗi in kenan. Kin gani ba yanzu? Mu yanzu 'yan mata ba mu san hope namu in ba dama. Mu ba mu taɓa samani cewa hasojoji za su shiga cikin jeji-jejin can su je su fitar mana da 'yan mata ba. To yanzu muna so ma su kawo shiga sosai su shiga su fitar, duk ba mu san ko 'yan mata asali nan Chibok ne ko wani 'yan mata ba, duniya daɗe suna kama 'yan mata. Ko ana kan tafiya ma, ana kan hanya, ana kan kama 'yan mata. So muna so su ci gaba da shiga cikin ciki ɗin sosai. Suna cire mana mutane. Kuma yanzu dama suna cikin makaranta ai dama. To yanzu muna so su aka shiga da su cikin makaranta. Gwamnati da su president ɗin su san abin da za su a shigar da su cikin makaranta su aka sa su ma su zama mutane masu amfani a garin Nigeria.
A cikin hiranmu da Hajiya Hafsat Marshall wadda ta saba ba da gudunmuwa ga wannan shirin jim kaɗan bayan jin labarin ceto 'yan matan, na nemi sanin yadda hukuma za ta iya taimakawa 'yan mata da matan da aka ceto, sai ta bayyana cewa.
Ni a gani na abin da ya kamata a yi da farko shine a samu musu medical care, a bincike su a ga lafiyarsu da yanda suke. Sannan na biyu kuma a san irin gudunmuwar da za a yi musu tun da abubuwa sun yi affecting ɗinsu psychologically, dole ne mind ɗinsu ya taɓu. To ya zamana an neman musu yanda za a yi a sassauka musu abubuwan da ya same su. Na uku kuma ita kanta gwamnati ya kamata ta baiwa mutane haƙuri, ta yi apologizing for dogon lokacin da su ɗauka ba ta fito da yaran nan ba. Me ya saka ba su yi wannan abin da suka yi a yanzu ba? Inda tun lokacin da yaran nan suka bata da kwana ɗaya ko biyu an yi abin da suka yi yanzu, ai da maganar ma mun manta da ita. To amma saboda sakaci da renin wayo da duba mutane ƙasa tunda ba 'ya'yansu bane ba jikokinsu bane, shi ya saka suka yi haka. Ina ji da aka kinyafa suka kama ɗan uwan janitor kwana nawa ya yi a hannunsu, ba nan da na aka nemi kuɗi aka biya aka fito da su ba. Wannan ungozi da aka kama uwarta ko kakarta ce aka kama, ita ma ai nan da na aka nemo aka fito da aka fito. In aka fito to mahaifiyarta to aka fito da ita, me yasa su waɗannan yaran? Saboda 'ya'yan talakawa ne, 'ya'yan ba kowa bane, shi ya saka aka bari har abin nan yake.
Yawa to kasancewa waɗannan mata da 'yan mata, ko da 'yan matan Chibok ne ko ba 'yan matan Chibok bane, 'yan Najeriya ne. Kuma gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan 'yan kwanakin da ya rage mata kalilan ne, menene kike gani ya kamata gwamnati mai jiran gado ta yi dangane da wannan lamari in an samo su?
To ni dai abin da zan faɗa shine idan har an samo su ɗin, to gwamnatin da za ta hau yanzu ta binciki ya aka yi aka saci yaran nan, ya aka yi yaran nan suka yi zama dogon lokaci na shekara guda ba a ji ɗuriyarsu ba. Alheri ko kaza ce ta ɓata, idan aka ce an nemo ta za a gano inda kazan nan take. Ba fa ƙwari ba ne, mutane ne fa, human beings ne fa. Ba ƙwari ba ne, ba ƙuda ba ce, ba kyankyaso ba ne, balle a ce ya shige cikin ciyawa ba a gan shi ba. 'Ya'yan mutane ne fa, kuma mutum ɗaya over 200 a ce wai sun ɓata bit ba a san inda suka shiga ba. Kin san shi kansa wannan akwai abin mamaki a ciki. Saboda haka gwamnati ta binciki wannan, gwamnatin da yanda aka yi suka yi wannan sakacin har shekara guda ta yi ba a gano wa iyaye 'ya'yansu ba. Sannan kuma a tuhume su da haƙƙin cin zali, cin zarafin yara. Ai muna da doka ta yi cin zarafin yara ko? To a tuhume su. Manya-manyan security, musamman ma wannan shugaban security ɗin da yake taimaka wa mutane ba ɓato, shi ya kamata da first person na wannan na shugaban sojoji, shi ya kamata a soma kamawa a tuhume shi. Dan shi yake da ikon tura sojoji, shi yake tura sojoji ya ce ya kai su je su yi security ko menene a wajejen wannan ɓangaren na Najeriya. A tuhume shi ya aka yi sakaci, ya aka yi sojojinmu suke yada makamai suna gudu, ya aka yi duk lokacin da aka kai musu report cewa ga mutanen nan fa za su zo, ba sa taking action sai 2 or 3 days after. Shi ya kamata a soma tuhuma, sannan a tuhumi na sama da shi da suka ba shi oda.
To shi mai ba shugaban kasa shawarwari kan harkokin tsaro Kanal Sambu Dasuki yana da haƙƙi a cikin wannan lamari?
Yana da shi mana, ba shi ne chief security officer ba? Alheri. kaman gidana ne fa yanzu wani abu ya zo ya faru ko ina cikin gidan ko ba na cikin gidan dole ne in hukuma su tashi tambaya su tambaye ni abin da ya faru a gidana ko makamai aka kama a gidana yanzu ni za a zo a kama ba za a kama dan dake gidan ba ko houseboy ina ko kuma wata mata dake zaune a gidana ni mai gidan ni za a kama saboda haka su ya kamata a so mutuma su ya kamata Buhari ya so mutumar su a fitar mana da dalilin da abubuwan nan suka faru kuma a bamu reasons din da abun nan suka faru kuma dan me akai kuma dan me akai wannan sakacin sannan kuma an ta kama a hukunta su ai musu hukunci mai tsanani saboda ya zama lesson ne ga wasu waɗanda nan gaba sun zo ba za su marmarin su wannan abun ba ni shine ra'ayina
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu saki shigowa da wani sabon shirin Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To, madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Fiye da mutane 1,000 ne jiya Laraba suka yi maci kan titunan birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka a cikin yanayi da kwamishinan 'yan sanda na birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani masu maci suna neman ganin an yi wa dukan Amurkawa adalci. Gungun mutanen sun yi maci daga babbar tashar jiragen ƙasa zuwa shalkwatar mulki na birnin sannan suka sake komawa inda suka faro zanga-zangar. 'Yan sanda suka ce suna fatan dokacin jama'a sun mutunta dokar hana fita da aka kafa. Ana gudanar da wasu macin a biranen Washington da Boston da New York inda 'yan sanda suka kama waɗansu daga cikinsu kan zanga-zangan wato kan zargin sun yi ƙoƙari su hana zirga-zirga masu sifiri.
A Faransa hukumomin ƙasar sun gudanar da bincike kan zargin sojojin ƙasar sun yi lalata da yara a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya yayin suna aikin kiyaye zaman lafiya a yankin a bara. Jiya Laraba ma'aikatar tsaron ƙasar ta bada sanarwa cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen watan Yuli na shekara ta 2014 ta sanar da gwamnatin ƙasar cewa yara sun yi zargin sojojin ƙasar sun yi lalata da su. Wata ƙungiyar Raji mai fafutukar yaƙi da cutar ƙanjamau ta ce ana zargin kimanin sojojin Faransa 16 da yin lalata da yara 10 mazajen shekaru 8 zuwa 15. A Nepal, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara rarraba abinci da magunguna a wuri da ke kusa da inda girgizar ƙasar da ta ratsa ƙasar ranar Asabar ta samo asali, inda har yanzu adadin waɗanda bala'in ya ritsa da su yake haurawa. Ƙoƙarin da hukumar cimaka ta Majalisar Ɗinkin Duniya take yi a kewayen wuri da ake kira Gorkha ya zo ne a daidai lokacin da jami'an ƙasar suke alkawarin cewa jama'a za su ga canji kan yadda gwamnati za ta yi aikin samar da taimakon abinci da ruwa da kuma matsuguni. A halin da ake ci kuma masu aikin ceto suna ci gaba da tono baraguzan gine-gine da girgizar ƙasar mai ƙarfin awa 7.8 ta rusa. A daren Talata, wata tawagar masu aikin ceto daga Faransa sun zakulo wani mutum da rai daga baraguzan gidansa da ya rushe a Kathmandu babban birnin ƙasar inda yake binne tun ranar Asabar.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri. Kafin mai sallama bari mu ga gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Malam Suleiman Sani da Alhaji Abdulrahman Kafinta da kuma sakatare baban jumbai dukan su a mararrabar kankara da fatar an waye gari lafiya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Jim Cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.